sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a yau Litinin 15 ga watan Maris a shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Hajiya Lahadi, wasu rahotanni daga Myanmar sun ce jami'an tsaro sun kashe akalla mutum 39, 22 daga cikinsu a Yangon, babban birnin kasar. Hajiya Lahadi, cibiyar tattara bayanan coronavirus ta jami'ar John Hopkins ta rawaito cewa fiye da mutum miliyan 119.5 sun harbu da COVID-19. 'Yan kasar Afirka ta tsakiya sun kada ƙuri'unsu a rumfunan zaɓe da aka tsaurara tsaro sosai a zagaye na biyu na zaben 'yan majalisa a jiya Lahadi, bayan rikicin 'yan tawaye ya lalata zaben na watan Disamba bara.
Madalla, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu 'yan bindiga sun yi yunkurin kai hari a wata makarantar sakandaren kwana da ke Ikara 'yan kwanaki bayan sace ɗaliban kwalejin horar da sha'anin gandun daji da ke Kaduna. To, ko me masu sharhi kan harkokin tsaro ke cewa?
Ina gani sakamakon irin ikirarin da mai girma gwamnan jihar Kaduna ya yi na cewa a fuskanci mutanen nan a gaba da gaba da su a gama, shi ne kamar an ce musu kula ne su kuma suka ce can.
Za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa kalaman mai ba shugaban Najeriya shawara kan tsaro, Manjo Janar Baba Gana Mungunu, game da zargin tsofaffin manyan hafsoshin sojan ƙasar da rashin sayan makaman da aka ware wa kuɗi da yawa, na ci gaba da janyo cece ku ce. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Litinin, yau ma muna nan tafa da shirin Ciki da Gaskiya, wanda Sarfil Hashim Gumele shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu ga labaran duniya kashi na farko.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Hajiya Lahadi, wasu rahotanni daga Myanmar sun ce jami'an tsaro sun kashe akalla mutum 39, 22 daga cikinsu a Yangon, babban birnin kasar. Abinda ake ganin ita ce ranar da aka fi zubar da jini na masu zanga-zanga kan juyin mulkin da sojoji suka yi a ranar 1 ga watan Fabrairu. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ambaci ta bakin kungiyar bada tallafi ga kungiyar fursunonin siyasa, wato AAPP, a takaice cewa jami'an tsaro sun harbe masu zanga-zanga a yankin Yangon da ke Hilgitaya, wanda yake da masana'antu mallakar ƙasar China. Sai dai ana ganin China tana goyon bayan juyin mulkin na Myanmar. Hukumomi sun ayyana dokar soja a kan Hilgitaya. Tashar talabijin ta Miwadde da ke ƙarƙashin sojoji ta ce jami'an tsaro sun ɗauki matakin ne bayan da aka cinna wasu kamfanoni huɗu na haɗa kayan sawa da wani kamfanin taki wuta, kuma kusan mutum 2,000 suka hana motocin kashe gobara cin musu, inji kamfanin dillancin labarai na Reuters. Bakin hayaki na burbushin wutar ya mamaye yankin, yayin da wasu rahotanni suke cewa kamfanoni biyu sun kone kurmus. Hajiya Lahadi, cibiyar tattara bayanan coronavirus ta jami'ar John Hopkins ta rawaito cewa fiye da mutum miliyan 119.5 sun harbu da COVID-19. Amurka ita take kan gaba tare da adadin waɗanda suka fi kamuwa miliyan 29.4. Ƙasashen Brazil da India suna biye da Amurka da miliyan 11.4 da kuma miliyan 11.3 kowace. Amurka ta bayyana tana kan hanyar tara allurar rigakafin coronavirus tare da shirin samar da allura har sau biyu na yawan mutanen ƙasarta. Amurka ta yi alƙawarin ba da kuɗi ga shirye-shiryen rigakafin, ciki har da dala biliyan 2 ga shirin COVAX, shirin na duniya wanda aka tsara don samar da allurar rigakafin coronavirus a duk inda ake buƙata. Ƙasashen Amurka da Australia da India da Japan sun amince a makon da ya gabata su haɗa kai don samar da allurar rigakafin biliyan 1 a sassan yankin Asiya zuwa ƙarshen shekarar 2022. Sakataren harkokin wajen India ne ya bayyana haka a taron manema labarai a New Delhi, bayan sun yi wani taro ta yanar gizo tare da shugaban ƙasa Amurka Joe Biden da shugabannin waɗansu ƙasashe. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. 'Yan ƙasar Afirka ta tsakiya sun kada ƙuri'unsu a rumfunan zaɓe da aka tsaurara tsaro sosai a zagaye na biyu na zaɓen 'yan majalisa a jiya Lahadi, bayan rikicin 'yan tawaye ya lalata zaɓen na watan Disamba bara. Hukumar zaɓen ta ce an fara zaɓen cikin kwanciyar hankali, wanda aka ɗan samu tsaiko kaɗan a sassan babban birnin ƙasar Bangi. Ana iya ganin ƙananan layukan mazauna birnin suna jiran su kada ƙuri'a, yayin da 'yan sanda da yawa da jandarmomi suke tsaye. Kakakin hukumar zaɓe na ƙasar Tefli Mamakoma ya ce ya zuwa yanzu komai yana tafiya yadda ya kamata a Bangi. Mahukunta sun nuna damuwarsu don kaucewa sake afkuwar rikicin da ya mamaye zaɓen watan Disamba, lokacin da shugaba Faustin Achang Touadera ya sake lashe zaɓen. Amma 'yan tawaye da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce suna samun goyon bayan tsohon shugaban ƙasar François Bozizé. Sun nemi karɓa iko yayin da ake zargin an tafka kurakurai a zaɓen.
Kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar, za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Kwana biyu bayan sace wasu ɗaliban kwalejin horar da sha'anin gandun daji a Kaduna, wasu 'yan bindiga sun ƙara kai wani harin a makarantar sakandaren kwana ta kimiyya da ke Ikara, sai dai ba su samu nasarar ɗaukar ko ɗaya daga cikin ɗaliban ba. Wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikara ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Da yake jawabi ga manema labaru a garin Kaduna, kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna Malam Samuel Arwan ya ce dukkanin ɗaliban makarantar kwana ta kimiyya da ke garin Ikaran suna nan ƙalau.
Akwai wasu wadda suke yunkuri na garkuwa da wasu ɗalibai a makarantar sakandare ta kimiyya da fasaha da ke garin Ikara, a ƙaramar hukumar Ikara. To amma Allah cikin ikonsa da kuma hazaka da kuma kokari, an karar da jami'an tsaro wanda suka kunshi sojoji da 'yan sanda, kuma Allah cikin hukuncinsa ya taimaka. Mutane ake kyauta da zaton masu garkuwa ne da mutane ba su samu nasara a wannan makarantar ba. Dalibai 307 wanda suke a wannan makarantar, dukkansu an kirga su babu wani guda ɗaya wanda ya batan dabo.
Sai dai duk da bayanin kwamishinan tsaron wasu al'ummar garin Ikaran sun ce harba-harba dai aka ji, kuma an ce wasu 'yan banga ne suka taso daga wani taro, amma ba wai 'yan bindiga ne suka kai farmaki wannan makaranta ba. Ko da yake dai na tuntuɓi wasu daga cikin ɗaliban wannan makaranta da a kunnensu aka yi wannan harba-harbe, da kuma ɗaya daga cikin iyayen yaran da ke wannan makaranta.
Muna zaune muna girki, kawai sai mu duk ƙara bindiga, sai mu ƙara jin harbin wata bindiga. Mu muna ƙarshen section, sai mu ga sun taho da gudu, sai mu ƙara jin harbin bindiga. Muka gudu mu yi can haka, sai nan ma mu ƙara jin harbin bindiga. Duk inda muka yi mu ji ƙara harbin bindiga, sai mu zo mu tsaya guri ɗaya. Nan take 'yan sanda su taho, shi ne ɓarayin suka gudu.
Yanzu kuna ina, kun koma makaranta ko kuwa?
Ba mu koma makaranta ba, muna nan a gida. Da haka yanzu tsoro nake ji, kiyaye dai in yi jikin kadawa, don gaskiya ba zan iya kwana a makarantar nan ba.
Eh, gaskiya ne, ina da 'ya'yana guda biyu a makarantar da suke karatu. To ni dai yara sun zo mu a gigi, ta dan ɗaya ma har yanzu ya kasa cin aminci saboda firgitar da ya yi wallahi. Kuma muna cikin jimamin wannan lamari, gaskiya mu muna son yara su yi karatu, amma tsakanin da Allah ya na irin wannan, kaga ba yadda za mu bar 'ya'yanmu su yi karatu a wannan makaranta. Dole ne gwamnati tana sai yara su yi karatu a ɗauki mataki.
To ko me masana harkokin tsaro ke gani game da hawar harare a makarantun jihar Kaduna? Manjoya Hayashin Kumar Taya na da irin nashi tunani.
Ina gani sakamakon irin ikirarin da mai girma gwamnan jihar Kaduna ya yi na cewa a fuskanci mutanen nan a yi gaba da gaba da su a gama, shi ne kamar an ce musu kula ne su kuma suka ce cas. Don in muka duba akasari tara hanyar da suke ko ɗauki ɗaiɗai da suke wa mutane, ba a cika samun labarin shi ya bi duniya ba. Saɓanin in sun je makaranta sun ɗauka. Kuma daga cikin abin da zai ba mutane mamaki shi ne a ce in aka yi la'akari da ɗaukan 'yan makaranta da aka yi na cibo, aka yi na Dabci, aka yi Kagara, aka yi Jingeze, aka yi Kankara, gefe-gefen gari ake zuwa ake ɗauka. Amma sai ga shi a jihar Kaduna an shigo har cikin birnin Kaduna nan Mando, an ɗibi yara an tafi da su, sai ga kuma na wannan makaranta a Ikara. To wannan ba za a ce siyasa ba, abinda za a ce kawai suna so ne su nuna wa gwamnati in ta shirya su ma sun shirya, kuma suna nuna cewa ba inda ake tsammanin za a gan su bane kaɗai, za su iya fullowa ta nan su ɓulla can.
Dama dai ko bayan sace ɗaliban kwalejin horar da ayyukan sha'anin gandun daji da ke Kaduna da har yanzu ba a sako ɗaliban da aka sace ba, 'yan bindigan sun yi yunkurin kutsawa wata makaranta mai zaman kanta ta Turkiya da ake kira Turkish International a Turanci. Kafin wannan yunkuri na shiga makarantar sakandaren kwana ta kimiyya dake garin Ikara, Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Madalla a gaida Isa Lawal Ikara. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Muhammad Baballa Hafiz ya dawo da karashin labaran duniya.
Jam'iyyar shugabar Jamus Angela Merkel ta tafka babba asara a wasu muhimman jihohi biyu da aka gudanar da zaben yankuna jiya Lahadi. Zaben yana zuwa ne watanni shida gabanin zabukan kasar, wanda za a tantance wanda zai gaji shugabar da ta dade kan karagar mulki. Zaben jihar Baden-Württemberg da ke kudu maso yammacin kasar, yankin da ke da karfin tattalin arziki, da kuma na makwabciyar jihar Rhineland-Palatinate, ana ganin su ne muhimmai da za su gwada halin da kasar take ciki kafin babban zaben na 26 ga watan Satumba, wanda Merkel ba za ta shiga ba a karon farko a cikin sama da shekaru 15. Goyon baya ga jam'iyyar Merkel masu matsakaicin ra'ayi ta Christian Democrat Union da kuma abokiyar jam'iyyar Christian Social Union masu ra'ayin mazan jiya ya ragu tare, yayin da Jamusawa suka fusata kan yadda aka tafiyar da rikicin coronavirus. Jamusawa suna damuwa kan yiwuwar sake barkewar cutar coronavirus karo na uku, yayin da yadda ake yin allurar rigakafin yake tafiyar hawainiya. Ma'aikaciyar agajiyar kasar Burtaniya da ke da asalin kasar Iran, Nazanin Zakhri Ratcliffe, ta bayyana a gaban kotun juyin jihali na Iran, inda take fuskantar tuhume-tuhume kan abin da aka bayyana a matsayin yin farfaganda da ke kushewa tsarin kasar. A shari'ance kotun za ta sanar da hukuncin da aka yanke a cikin mako guda, amma ya danganta ga alkalin. Na matukar fatan cewa za a wanke ta, in ji lawyarta Hujjat Kirmani. An kama Zakhri Ratcliffe a shekarar 2016 bisa zargin kitsa hamɓarar da gwamnatin Iran, zargin da ta musanta. Kirmani ta ce an gudanar da shari'a cikin yanayi mai kwantar da hankali, kuma ta gabatar da jawabin kariya na ƙarshe. Barazana daga ƙasashen China da Koriya ta Arewa za su mamaye batutuwa da gwamnatin Biden za ta ba da ƙarfi a kai a tafiyarsa ta farko zuwa ƙasashen ƙetare. Yana daga cikin babban kokarin da gwamnati ke yi na ƙarfafa tasirin Amurka da kwantar da hankali game da rawar Amurka a Asiya. Wani babban jami'in gwamnati ya ce Amurka ta yi kokarin tuntuɓar Koriya ta Arewa, amma har yanzu ba ta samu amsa ba. Wannan ya sa tuntuɓar ƙasashe makwabtanta Japan da Koriya ta Kudu da kuma China suke da muhimmanci. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken da sakataren tsaro Lloyd Austin sun yi tafiya zuwa Japan da Koriya ta Kudu, yayin da gwamnatin Biden take kokarin samar da haɗin gwiwa da ƙawayenta na yankin.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Kalaman da mai ba shugaban Najeriya shawara kan harkokin tsaro Manjo Janar Babagana Mugun yayi akan tsofaffin manyan hafsoshin sojan kasar da aka yi wa ritaya game da batun wasu makamai da ya ce ba a saya ba, sun janyo martani daga masu sharhi da sauran jama'a da suka buƙaci a fito da bayanan a fili. Duk da cewa daga bisani ofishin Mugun ya nuna cewa an sauyawa bayanan nasa manufa, a zantawar ya ce shugaban ƙasa ya yi iya ƙoƙari, ya ba da kuɗaɗe na fitar hankali amma ba a sayo kayan ba. Ga rahoton Nasiru Adamu El Hikaya.
Deputy Fadar Gwamnatin Najeriya Aso Rock tace san ba wasu kudin makamai da suka salwanta a zamanin tsoffin manyan hafsoshin nata, wanda hakan ya saba da yanda ta zargi tsohuwar gwamnatin Jonathan ta ofishin tsohon mai ba da shawara kanar Sambo da Suki da almubazzaranci da kudin makamai. Masu sharhi na bukatar a kaddamar da bincike kamar yanda aka yi ga tsoffin manyan hafsoshin Jonathan irin su marigayi Alex Bade. Tsohon gwamnan Sokoto Attahiru Dalatu Babarawa na da ra'ayin Allah ya yi wa shugaba Buhari gidar dogo ne, da irin waɗannan bayanai suka fito alhali yana kan kujera.
Abinda mai ba shugaban kasa shawara ya faɗa, kin talakawa sun faɗa, sojoji ma masu kai rayuwarsu sun faɗa haka, mu irin mu faɗa haka. Kuma ana ganin mu abinda muka faɗa, ana ganin adawa ce, ina ganin akwai Hajji Ahmed Ja'atu NAPC ce kuma babba ta zo ta faɗi wannan mangani, amma ba a saurara ba. Alhamdulillahi rayuwar jama'a Allah ba zai kyale ba. Yau an waye gari, abinda ake faɗa yau ya fito ga bakin gwamnati. Tun da mai ba da shawara faɗi haka, yanzu shi kanshi shugaban ƙasa ya arziki, tun yana mulki ya ji akwai abinda ya bayar ba a so wannan makamai ba. In ma an sa su haɗa mu duniya, tun da an ce ba a kawo ba, shugaban ƙasa yanzu yana dama ya bincika kuɗin da aka ba su da kuma abubuwan da aka kawo. Na tabbatar da mai ba shugaban ƙasa shawara, mun gwada ba zai faɗi ƙarya ba. Mu jama'a sai mu ce mun gode ma Allah. Abin da muke faɗa yau ya zama gaskiya, ba a sai kaya ba, saboda mutane ba mahaukata ba ne. Sun ga yadda ake wato sun kuɗi, yadda ake umarni da kuɗi na makamai a wannan gwamnati, amma duk abin da aka faɗa ce a ci ba gaskiya ba ne. Alhamdulillah ita gwamnati da kanta ta zo ta ce kayayyakin nan ba a kawo ba, saboda haka muna jiran a kawo mu gani.
Shi ma Madugun ƙungiyoyin matasan Arewa Nastura Ashir Sharif ya yaba wa kalaman Janar Manguno da nuna mawuyacin abu ne wanda yake ginan gilashi ya yi wasan jifa matukar bayi da wata hujja.
Za ka ga jami'an tsaro wannan suna yin bidiyo da kansu, su fa ba su da makaman da za su iya tinkara ƴan Boko Haram, don bindigogin da mutanen Boko Haram suka gida su sun haura nasu hanzari wajen amfani da sauransu. Idan hadda gwamnatin Najeriya ta sai makamai da an gansu, wannan magana abin da ya faɗa gaskiya ce kawai, yana tsoron faɗa saboda bai so a cire shi daga ofisinsa, amma yadda ya faɗi magana tun da farkon haka take.
Gwamnatin Buhari ta zo kan mulki a 2015 kan alwashin yaƙi da cin hanci da rashawa, da ake sa ran za ta fito da wannan bincike don gane mai laifi ko wanda ba shi da laifin. Alamun gamsuwa da shugaba Buhari da tsoffin manyan hafsoshin su ne na tasu a matsayin jakadun Najeriya a ƙetare mako ɗaya bayan murabus ɗinsu. Nasiru Adamali Kaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkamu da sake haduwa a wani sabon shiri na ciki da gaskiya, wanda a yau za mu daura kan batun korafin wani ma'aikacin hukumar sinadarai ta Najeriya NARET da ke Zaria jihar Kaduna. Ku biyo mu cikin shirin. Suna na Sarfi Lahashin Gumel.
Abinda yake tafe da ni ko nake son na gaya ma duniya akan al'amarin da ya shafi wurin da ni aiki ne, wato National Research Institute for Chemical Technology NARET Fasawa Zaria, na ba aiki amma suke ta bi na da bita da kulli da sharri da kuma tirsasa min cewa na ba aiki amma dole sai na dawo na aiki da su, na kokarin bata min suna da nema na sahalaka ni musamman shi shugaban wannan wuri.
Sabi shi take nan, wanda a makon da ya gabata ya fara gabatar mana da korafinsa game da shugaban ma'aikatar da ya aiki ta NARET, wato Professor Jeffrey Tsaware Berminas. Sabi da ya ce ya ajiye aiki tun shekarar 2019 bayan da ya nemi a bashi damar tafiya hudu na tsawon shekara guda domin ya gudanar da wasu uzurinsa, amma aka ki amincewa da hakan. Hakan ya tilasta masa rubuta takardarin aiki don ra'ayin kansa, aka kuma sake rufe wannan kofa ta ra'ayin da ya bi. A takaice dai, lamarin ya zama babban kalubale har ta kai ga ma'aikatar ƙarƙashin shugabancin Professor Jeffrey ta kori Sabi'u duk da yake ya riga ya ajiye aiki. Gudun kar sunansa ya ɓaci kan korarsa da aka yi, Sabi'u ya fara bin duk wasu hanyoyin da ya san za a iya kwatar masa da haƙinsa. Haka kuma Sabi'i ya maka ma'aikatan NARC da shugabanta a kotu, kamar yadda a makon da ya gabata muka kawo muku martanin ma'aikatar ta bakin lauyan da ke kare ta, Barista A.T. Abubakar, wanda ya ce su ma sun miƙa takardun kare kansu ga kotu. Haka zalika shirin ciki da gaskiya tun ta ufar Fesa Jeffrey domin jin nasa ɓangaren, kuma idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu ba shi wannan fili. Amma yan Sabi zai ci gaba da yi mana bayani game da barazanar da ya ce an yi wa rayuwarsa.
Abin da ya ƙara bani mamaki, kawai ina zaune sai aka kawo min takarda, aka saka ta a cikin gidana, ana min barazanan kisa, ana min barazanan za a kashe ni gata nan.
Ita ma mutane sun san gidan kai kenan?
A sun san su gidana, tunda shi kanshi ya taba turo mutane director general din da security da moto ya turo su suka zo a gidana wai suna nema na. Akan mene wanda ba a haka a ka'idan aikin gwamnati? Ya za a yi ka zo gidan mutum wanda lauya na ya gaya musu idan suna da wani abu su je su same sa, amma ba su je su same shi ba suka zo gidana? To Allah cikin ikon sai suka saka takarda, su ne prime suspect, su muke zargi.
Takardar da hannu aka rubuta ko an buga ta ne
da keke? An buga ta ne da keke rubutu. Aka nuna cewa duk abubuwan da na gani kaɗan nake gani, kuma yanzu duk inda nake tafiya ana ganin tafiye-tafiye na, kuma sun sani cewar suna kallon duk abin da nake yi. Wannan takaddan ta nuna cewa suna neman rayuwata. Daga nan tunda naga haka abin ya kai ga haka, sai na tashi na ce to ba zai yiwu ba, dole in sanar da hukuma, tunda duk abin da mutum yake yi akwai hukuma, kuma mutum in yana tunanin yana da karfin da zai zalunci wani to akwai na gaba da shi. Na rubuta korafi, wato na rubuta petition zuwa ga Senate President na Nigeria, na tura. Sannan kuma wannan petition din da na rubuta ne kopin dinsa ga relevant authorities domin su san halin da ake ciki, saboda shi ne suke doka, kuma su ne za su kira duk wani mahaluki da yake kasan nan yake ga cewa yana da iko akan zalunci, za su iya kira shi staka mai birki domin su bima mai hakinsa. Baya ga haka, ba tsaya nan ba ma Nasir, na kai kotu, amma kotu na kai bangaren ainihin wannan bata mu suna ne da suke son su yi na wannan takardar da suka turo mun sallama, shine na kai kotu domin kotu ta bi min haƙina a wannan bangaren. Amma wannan na neman rayuwa na da sa ni cikin tashin hankali da zuwa gidana ana min al'amura, shine ne copy my constituted authority relevant authorities wanda su san halin da ake ciki, kada wannan abin ya zo ya iya canzawa, ya canza kuma ya bada wani ma'ana, saboda mutumin nan ya zo zariya. Shi tunda ya zo yana ta kawo mutane tashin hankali, ya ki zama da wanda yake aiki da su lafiya, sai ya kori wannan, sai ya tura wannan can kasan, ya tura shi wannan jiha, ka rasa irin menene yasa. Akwai abubuwa da dama ma Nasir, lokaci ne zai sa duk mu fito da su. To baya ga nayi haka, na tura waɗannan takardu, kuma duk nayi kwafi wanda nema kwafi ɗinsu dukkansu na kai musu. Daga cikin abin da zai baka mamaki ma Nasir shi ne, police sun fara bincike akan wannan barazana na ɗaukar raina da suke son su yi da kuma su da suke tada min da hankali. An kira mu da ni da director general ɗin da management ɗinsa muka je police station. Ana mana tambayoyi, duka muka bada ainihin amsoshin mu a nan samar police station. Amma abin da ya ba mu mamaki, bayan mun fito mutumin nan ya buɗe baki yake faɗi a cikin mutane cewa ai duk waɗanda ne kwafin waɗannan mutanen duk ya san su, kuma zai musu reply, saboda haka ba abin da za a yi. Kotu ko za a je a shekara 10 ana yi, ba abin da zai faru. Sannan a gaban DCO na samu da yake cewa DCO wai ya yi taking side, ma'ana ya yi ɗauki ɓangare. DCO nan ya ce ya za a yi ka ce na ɗauki ɓangare wanda a gabanka aka yi komai, wanda a lokacin fa da ƙyar suka bar lauya na ya shigo, alhali shi kuma ya kira mutanensa an basa shi shigo management ɗinsa. DCO ɗin nan ya yi ƙoƙarin ya balance, amma a nan take wannan director general ɗin yake faɗin cewa wai to tun da haka ne shi zai yi waya sama, ba zai ƙara zuwa wurin wannan yaron ba, wai DCO wai shi ne yaro. Kuma abin da zai baka mamaki, tun daga ranar aka kulle binciken ba a ƙara kira na ba, ba a ƙara ce min komai ba, har ya zuwa yanzu ni kuma na zira masarautar Allah ido. Wannan yana nuna ma cewa maganan da ya cewa zai kai sama a kashe maganan a kulle ta, ya ci gaba da zalunta na, ya bata min suna, ya yi kokarin abin da yake so yi, kenan ya ɗauko hanya tunda ya ce ya san mutane Abuja, abinda yake faɗi kenan. To ni ban san kowa ba, amma ina da Allah, kuma na san cewa Allah yana gani, kuma zai fi ma kowa haƙinsa, kuma shi ne sanadiyyan da Allah zai bani sanadiyyan hanyar nima za abin haƙina. Sanadiyyan kuma su ne waɗannan shugabannin namu na ƙasa, na majalisa, mu mun tabbata suna wurin ne saboda irin mu common man talakawa, kuma za su taimaka su bincike cikin wannan al'amarin domin su fito min da haƙina, kuma su yi ƙoƙarin kare min mutunci na da rayuwata. Saboda ni yanzu halin da nake ciki, dole ne duk inda zan je ma sai dai in tafi a ɗarɗar, saboda ban san me zai iya faruwa da ni ba. Shi ne director general na wannan wuri, ma'aikata National Research Institute for Chemical Technology NARIT. Kuma wallahi ma Nasir ba ni kadai ba, mutanen da yake gallazamawa a gidan nan wanda ba za su iya fitowa su kuka ba, saboda suna tsoron abin da aka yi min ka'ai musu, wallahi suna da yawa. Kowa da kake gani a wurin nan yanzu, inda za a je a dauki mutanen da suka bar wurin nan daga zuwan shi zuwa yanzu, wallahi mutanen nan za su kusa 30 ko 50, saboda sun shiga cikin wani hali. Abin da yafi maka kawai na rayuwanka shine ka tafi. Sannan ni da na tafi din kuma aka bin da bita da kulli, saboda suna da wani manufa a kaina, wanda su manufansu in Allah da ba su samu nasara ba, Allah ya fi su, shine suke ta kokarin bina da kulli. To waɗanda suka ga an min haka, shine kowa yanzu yake tsoro komin halin da suke ciki, ba su iya fitowa su yi magana. Amma Allah zai kawo dauki idan shugabannin nan namu na ƙasa suka ji halin da muke ciki, suka zo suka samu wurin nan ido, suka kira wannan mutum, to muna fata kila Allah ya ka dauki na wurin nan mutanen da ake gallazamawa, wallahi a daina gallaza musu. To ina kira, ina roƙo dan girman Allah, shugaban majalisa na tarayya Senator Ahmad Lawal, wato Senate President, da na ainihin wakilai da shugabannin kwamitoci, musamman Public Service Committee Chairman na Public Service and Establishment, da sauran committees na Science and Technologies, Senate Committee da House Committee, su ji wannan amari kuma su bi min haƙina, domin gaskiyar magana ne ba san halin da zan shiga ba in aka bar wannan abin ba a haifo mai ba.
Masu sauraro, kamar yadda kunnenku ya je mu korafin da Sabi'u Shiti ya gabatar kan hukumar sinadarai ta Najeriya NARECT, da ma musamman shugaban hukumar Farfesa Jeffrey Tsaware Barminas. To idan Allah kai mako mai zuwa, za mu ji bangaren shugaban wannan hukuma. Yanzu amadadin Nasiru Adamu ya laikaya, wanda ya taimaka shirin ya zo gare ku. Ni Sarfi Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance cikin koshin lafiya. Assalamu alaikum.
Madalla a gaida Sarfi Hashim Gumel, yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
A jiya Lahadi, wasu rahotanni daga Myanmar sun ce jami'an tsaro sun kashe akalla mutum 39, 22 daga cikinsu a Yangon, babban birnin kasar. Abinda ake ganin ita ce ranar da aka fi zubar da jini na masu zanga-zanga kan juyin mulkin da sojoji suka yi a ranar 1 ga watan Fabrairu. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ambaci ta bakin kungiyar bada tallafi ga kungiyar fursunonin siyasa, wato AAPP, a takaice cewa jami'an tsaro sun harbe masu zanga-zanga a yankin Yangon da ke Hilgitaya. A jiya Lahadi, cibiyar tattara bayanan coronavirus ta jami'ar John Hopkins ta rawaito cewa fiye da mutum miliyan 119.5 sun harbu da COVID-19. Amurka ita take kan gaba tare da adadin waɗanda suka fi kamuwa miliyan 29.4. Ƙasashen Brazil da India suna biye da Amurka da miliyan 11.4 da kuma miliyan 11.3 kowace. 'Yan ƙasar Afirka ta tsakiya sun kada ƙuri'unsu a rumfunan zaɓe da aka tsaurara tsaro sosai a zagaye na biyu na zaɓen 'yan majalisa a jiya Lahadi, bayan rikicin 'yan tawaye ya lalata zaɓen na watan Disamba bara. Hukumar zaben ta ce an fara zaben cikin kwanciyar hankali, wanda aka dan samu tsaiko kadan a sassan babban birnin kasar Bangui. Ana iya ganin kananan layukan mazauna birnin suna jiran su kada kuri'a, yayin da 'yan sanda da yawa da jandarmomi suke tsaye. Jam'iyyar shugabar Jamus Angela Merkel ta tafka babban asara a wasu muhimman jihohi biyu da aka gudanar da zaben yankuna jiya Lahadi. zaben yana zuwa ne watanni shida gabanin zaɓukan kasar, wanda za a tantance wanda zai gaji shugabar da ta dade kan karagar mulki.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi, za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Baballa Hafiz da ya taya na gabatar da shirin, da Cuba Hero Diodune da ya hada shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.